Jama'a, sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio kuma si. Kai kuna iya ma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 31 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
A jiya Litinin, hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi. Amurka ta alƙawarin kashe kuɗaɗe har zuwa dala miliyan 60 domin taimaka yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Babban lauyan gwamnatin kasar Spain ya ce zai shigar da ƙara kan laifukan tashin hankali tawaye akan ƙorarren ministocin yankin Catalan.
Kanin labaran kenan. To, bayan labaran duniya, za a ji cewa wani rikici tsakanin makiyaya da manoma ya yi sanadin mutuwar mutane shida a jihar Adamawa. Za a ji cewa shugaba Isuhu Muhammadu nan Nijar ya yi garan bawul a majalisar ministocinsa. Za kuma a ji cewa an tambayi Bola Ahmed Tinubu ko gaskiya ne ya dawo daga rakiyar shugaba Buhari, sai ya ce:
Fake news. Wannan labarin kazan kurege ne. Ina da ƙwarin gwiwa akan wannan gwamnati.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirin sana aka mai wuya, inda za a ji ci gaba da jajin jar da ake yi kan batun tsarin zaɓe a Jamhuriyar Nijar. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin, hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi, wanda 'yan adawa suka kawarce cewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100. Sai dai kuma mutanen da suka fito zaben ranar Alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajista zaben, ba su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati. Madugun 'yan adawa Raila Odinga ya ƙi shiga zaben, ya kuma kira magoya bayansa da su ƙaurace wa zaben. Haka kuma wasu masu zanga-zanga sun hana buɗe rumfunan zaɓe a wasu sassa da shi madugun 'yan adawar ke da ƙarfi sosai. Zaben da aka gudanar ranar Alhamis dai zaɓe ne na biyu bayan da aka soke na farkon da aka yi a watan Agustan da ya gabata, wanda aka ayyana shugaba Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe shi. Amma kotun kolin kasar ta watsar da shi bayan da tashi ta gano cewar an tafka magudi a cikinsa.
Amurka ta yi alkawarin kashe kuɗaɗe har zuwa dala miliyan 60 domin taimakawa a yaƙi da ta'addanci a ƙasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda shi ne ya sanar da taimakon, ya ce Amurka za ta taimakawa rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin Sahel su biyar da aka kafa a farkon shekarar nan. Haɗakar sojojin Burkina Faso da Chad da Mali da Murtaniya da kuma Nijar. A taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin Sahel jiya Litini, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne a kan dangantakar diflomasiyya, kuma dole ne sai 'yan majalisar dokokin Amurka sun amince kafin a bayar da shi. Sannan kuma ba za a bayar da shi ta hannun Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Cikin makonni masu zuwa, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna zaɓi huɗu da ake da su, da majalisar za ta yi amfani da su don tabbatar da an yi amfani da kuɗaɗen don tabbatar da ganin rundunar sojan ta tafiyar da aikinta yadda aka tsara.
To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka na musamman sun kama wani dan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka kai na shekara ta 2012 akan karamin ofishin jakadancin Amurka a Benghazi dake kasar Libya. Trump ya ce shine ya bayar da izinin wani aiki da aka kai aka cafke mutumin mai suna Mustafa Al-Imam a birnin Misrata dake arewacin Libya. Ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan wannan al'amarin, amma dai an san cewa shi Al-Imam yana hannun sojojin Amurka kuma ana kan hanyar kawo shi Amurka don ya fuskanci shari'a. Mayakan kungiyar ISIS ne suka kai harin ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2012 kan wani masaukin ma'aikatan jakadancin Amurka a wani gida a Benghazi, inda kuma aka halaka hadda shi kansa jakadan Amurka Christopher Steven da wasu Amurkawa uku. Harin ya haifar da wani dogon bincike da sauraron bahasi ga 'yan majalisun Amurka kan cewa ko tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da sauran manyan jami'an Amurka sun yi watsi da gargadin ƙarfafa tsaro a ofishin jakadancin Amurka saboda ƙoƙarin gujewa faruwar tashin hankali, sai dai duk da zaman sauraron bahasin da aka yi ta yi da dogon binciken da 'yan Republican suka yi, ba a sami Clinton da ma'aikatarta da wani laifi ba.
A jiya Litinin, fadar shugaban Amurka ta White House ta nisanta shugaba Donald Trump daga tuhumar da mai bincike na musamman Robert Mueller yake yi wa tsaffin 'yan kwamitin campaign ɗin Trump ɗin su biyu akan alaƙarsu da Rasha, wadda ake zargi da katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar shekarar da ta gabata. Mutanen biyu da ake tuhumar, tsohon shugaban campaign ɗin Trump Paul Manafort da abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gates, an bayyana laifuka 12 da ake tuhumar su da aikatawa jiya Litini ɗin, da suka haɗa da ɓatar da sawun kuɗaɗen haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifukan kuma. Sun dai ƙi karɓar laifukan nasu a wata takardar bayani da suka gabatar a Washington DC. A taron manema labarai a fadar White House a jiya Litini, sakatariyar yaɗa labaran fadar Sarah Huckabee ta bayyana cewa binciken da ake har yanzu bai nuna cewa ya shafi Trump ba, ko tabbatar da wata alaƙa tsakanin kwamitin kamfe ɗinsa da kuma Rashar.
To, daga ƙarshe babban lauyan gwamnatin ƙasar Spain ya ce zai shigar da ƙara kan laifukan tashin hankali da tawaye akan ƙorarrun ministocin yankin Catalan. Har Ilayo Antoni General Jose Manuel Maza ya yi kira da a tuhumi shugabannin Catalonia da laifin almubazzaranci kan rura wutar ɓallewa daga Spain da suka yi. Duk da haka, jam'iyyar 'yan awaren Catalonia ta sanar da cewa za ta shiga zaben da ke tafe a watan Disamba, wanda gwamnatin Spain ta shirya bayan kore 'yan majalisun dokokin yankin. Baki ɗaya waɗannan bayanan sun zo ne a daidai lokacin da Catalonia ke cikin makon farko bayan da gwamnatin Spain ta karɓi ikon yankin da ke ƙoƙarin ɓallewa don zama mai cin gashin kansa.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, rahotanni na nuna cewa mutane wajen 6 sun mutu a wata arangama tsakanin makiyaya da manoma a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Kawai yanzu mutum ma 6 ne rahotanni suka bayyana cewa sun mutu, ciki ko har da jami'an 'yan sanda da kuma 'yan banga biyu, baya ga sassara wani jami'in civil defense da aka yi a wani rikici da ya barke tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu manoma cikin karamar hukumar Yola ta Kudu ke tsakiyar jihar Adamawa. Wani mazaunin yankin da lamarin ya faru, wanda mako ya nemi a sake sunansa, ya ce shi da kansa fa ya ga wani ɗan sandan da aka kashe.
Sauran gawan ban da ne, amma na ga gawan ɗan sanda har ya san gari a mota 'yan sanda sun wuce da shi. Jiya da yamma sun kashe civil defense ɗaya. Yau ɗin nan ma na ga 'yan banda sun kamo shanaye bakolo.
To, sai dai ku yayin hada hancin wannan rahoto, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta Esma Usman Abubakar ta ce mutum guda ne fa aka kashe, yayin da ta baza jami'anta domin cafko mabarnatan.
Jami'an su ana nan an rike su, wanda suka shiga gonakin su kai barna. To, muna nan muna kokarin mu haɗa kai da su shugabannin wayannan makiyaya ɗin nan domin su zo a zauna a tsayin da za a magance wannan abin.
Kamar kuna da alƙaluma na rayukan da aka aka rasa kamar ganin shi dan sannan da ma nan su fararen hula da sauran su
eh to kawo yanzu dai ina jin abinda aka rasa na rai na ga mutum da yake kuma wanda suka dan jin raunuka haka nan
shi mare da yake karin haske kakakin runan jami'an tsaron farin kaya ta civil defense wanda tun farko ta tura jami'an ta na aiki da cika wato agro ranger Suleiman Baba ya kuma tabbatar da faruwar lamarin da maruwan kibau da jami'an suka sha daga hannun waɗannan makiyaya
agro ranger ne suka tafi so da suka tafi wanda ya wai kamun ma su isa cikin gonan da aka kira su suna koran sharu kawai sai yara ashe already gaba ɗaya sun kimace wajen da kibau kawai sai suka fara suke mayara to daya kam da suka ga kibiyar ba ta shiga sai kawai suka fada mai da duka aka da sanda to shine ya fita hayyacinsa suka dauke bandagarsa
kawai yanzu dai an kama mutane biyu daga wannan
makiyayan kuma makiyayan kuma ba yan wajen bane baki ne
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Nigeria
to Allah ya kiyaye akuma gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda yan jarida suka yi kicibus da hamshakin dan APC kuma tsohon gwamnatin jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban Najeriya alhalin ku an yi tarade in cewa ya dawo daga rikiyar Buhari Hassan Maina kaina gare ka
yanzu ya kai watanni masu yawan gaske shi Tinubun na yin baya-baya da gwamnatin da ake ganin sune suka kawo ta kwatsam a wannan jiko sai gashi a fadar shugaban kasa ta Aso Rock har ma ya tattaunawa ta fiye da sa'a daya da shugaba Muhammadu Buhari bayan sun kammala ganawar an tambayi Bola Ahmed Tinubu ko menene gaskiyar cewa akwai baraka tsakanin sa da shugaba Muhammadu Buhari
fake news
wannan labarin kazan kurege ne ina da kwarin gwiwa akan wannan gwamnati ba kokonto akan wannan kun san mun yi aiki tukuru wajen kafa wannan gwamnati ne akwai wasu abubuwa da ba a iya hasashen su da in sun kaurala sukan janyo gulmammaki da zarge-zarge
that can lend itself to gossip insinuations and all of that
Shaibu Mungadi masharhi ne kan siyasar Najeriya
amma dai koma mai ta kaya an san cewa ba lallai bane Bola Tinubu ya goyi bayan shugaban kasa a zabe mai zuwa ganin cewa yadda ya so a gudanar da mulkin nan da shi dai bai samu haka ba
kurarre kan sha'anin alakar yan siyasa Muhammad Ibrahim na mai cewa
ana zargin da din Najeriya a yanzu ke wanda kuma shine maganar da shugaban custom Hamid Ali ya faɗa da kuma maganar da ita uwar gidan shugaban kasa ta faɗa ana kallon cewa shi shugaba Buhari a yanzu akan wasu mutane da suka kiyaye shi wanda su ne suke juya akalan tunaninsa to in har an samu wannan rashin shirin tsakanin Bola Tinubu da shi shugaba Buhari baya rasa nasaba da ganin cewa shi Tinubu suna ganin cewa su suka yi wahala suka kawo Buhari kuma sai ga wasu mutane wanda su ba su mai kashe ko sisi kawai suka zo su ne yanzu masu juya Buhari
to amma a cewar Dr. Kabiru Dallaji Lawanti na ganin Bola Tinubu ta katsatsan kun yake yi a siyasance
wato akwai abubuwa da ina ga shi su ne kokari ya kaucewa ne kar a ce su suke ainihin jujjuya ainihin shugaban kasa da sauka da mai a kullun kokari yake nuna cewa shugaban kasa mai ra'ayin kanshi ne abubuwan da zai yana yi ne saboda abin da ya tanadar wa kasa ba wai abin da wani dan siyasa yake yana so ba
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaida Hassan to yanzu kun bari mu tafi jamhuriyar Niger inda shugaba Isuf Muhammadu ya garan bawul ma majalisar ministocin gwamnatin sa Suleiman Muna Barma gare ka
Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Monsieur Issoufou Katambi
Sanawar da sakataren gwamnatin Niger ya bayar a yammacin jiya Litinin na nunin cewa shugaban kasar Niger ya sallami wasu ministocin sa domin maye gurbin su da wasu sabbin ministoci yayin da aka canza wa wata minista guda ofishi saboda haka sanarwar ta kara da cewa Isu Katambe zai mai gurbin Bar Musa Lifu da aka sallama daga makamin ministan albarkatun ruwa sai Muhammadu Karijo da ke mai gurbin ministan sufuri Ladan Tana wanne aka juma ana baza cita-citar zai fice daga gwamnatin a sakamakon tabarbarewar dangantaka tsakanin jam'iyyarsa ta Amin Amin da PNDS tarayya madigar jam'iyyun da ke mulkin Niger wata bakwar huska a jerin mambobin gwamnatin ta Niger ita ce Madam Amadu Aissata da ke mai gurbin ministan al'umma Christelle Rakiatu Jaku wacce wasu jaridu a makon jiya suka bayyana cewa ta so ta yi murabus daga mukaminta saboda wani sabanin da ya kunno kai tsakaninta da Prime Minister Birgitte Rafini game da batun cancantar tafiyar da harkokin wani project Suede na bankin duniya daga yanzu Crystal Raketu Jaku za ta koma ma'aikatar ministan kwadago yayin da aka nada Malam Zanedo Amiru domin ya canji Abdul Mamman a ofishin ministan masana'antu tun a watan Agustan da ya gabata ne masu rajin kare demokradiya da ma wasu ƴan ƙasar ta Niger suka sha kiraye-kiraye ga shugaba Isuhu ya aiwatar da garan bawul din da zai takaita yawan ministocin gwamnatin sa mai membobi 43 ta yadda za a rage wa ƙasar ta Niger mai fama da fatara larura sai dai da alama lokacin daukar wannan mataki bai yi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan haka ne kuma a gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan.
Muna goyon bayan duk wata kungiyar da ta kai gwamnatin Benue kara. Mu ma muna nan mun shirya mu kai kara a kotu, ba mu yarda da wannan ra'ayin ba. Saboda doka gwamnati na da iko za ya yi dokansa. Amma dokar nan
to za a ji ko me zafi da kuma ko me yasa aka ce amma a shirinmu na hantsi. Yanzu kan ga Ali Mustafa Sakkwato da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Ai magana da kun kai ta cewa dole ne sai mun zo mun yi yarjejeniya da ku. Mun amince da abin da kuke so sannan mu samu kudin zabe. To ba za mu yi haka nan ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shin gaskiya ne jam'iyyar da ke mulki a Niger ta PNDS tarayya ta tsiyace a yadda ƴan adawa suke cewa kamar yadda kowa ya tsiyace a ƙasar? Wannan yana daga cikin batutuwan da za mu ji a shirin na yau. Wanda yake bin diddigin jayanjiyar da ake ci gaba da yi game da shiga zauren na CNDP.
Sunana Alhaji Alhassan Karfi. Zaben Niger Allah ne ke san ƴan Niger, Allah ya tsare shi kuma Allah ya taimaka. Amma maganar mutanen bangaren adawa wanda Allah ya yi su ba su taba tunanin wani tsari ya kamata a zamana domin a kwanta hankalin jama'a a yi zabi ba. A'a ba shi ne ya dame su ba. Tunanin su daban na siyasa.
Annabi Usmaila wannan abun da suka yi sun yi shi cikin rashin gaskiya cikin taka doka. To mu kuma mun ba cikin abin da muka taka doka. Abin da sai muka kwatanta muka ce ba mu tahowa taro tanki doka ba ta gyaru ba yanda ya kamata, yanda kowa ya yarda da ita. Kuma a zo a sa sai ni ta consensus. Menene consensus? Ta yarda kowa da kowa. Amma sai ni in kowa da kowa bai yarda da ita ba, sai shugaban kasa kadai yarda da ita. Yaje ganin ta huda shi. Tunda ita siyasa da mu zabe ne. Yi zaman to an zabe to an ci dan ko alƙalin zabe. Na gungu ɗaya ne, eh kaga kenan babu zabe. Mu mun riga mun sha uwa a rarar mun ci tanki, ba a zo ba aka yi ba kwaksa kungi sini ba ta yarda kowa da kowa. Mu mun yi zama kaurace wannan zaben, ya je zaben shi gani in shi ɗaya ne ɗan ƙasar Nijar kuma muna ganin shi. Mu ta muka a komo taron sai INDP, a gyara duka kuduri na sai INDP, komi da komi ya gyaru in ana so a zo a sa kungiyar zabe ta yarda kowa da kowa da mu ƴan adawa da ƴan babu ruwa da su ƴan gwamnatin a zo yarda kowa da kowa a zo a sa shi a yi zabe mai tsarki da kyau wanda ƙarshen duniya zai su yaba, kowa zai yaba zabe ya yi kyau, kowa ya yi raɗin shi.
Abun mamaki ne a ji cewa jam'iyyar da ke kan karagar mulki musamman a ƙasashenmu na Afirka ta talauce, amma kamar yadda za ku ji a shirin yau, ikirarin jam'iyyun adawa kenan a jamhuriyar Niger inda suke ƙoƙarin su nuna yadda tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare. A wannan muhawarar da Yusuf Abdullahi ya jagoranta a can Yamai a tsakanin Abdul Mumin Usman na ɓangaren jam'iyyar da ke mulki ɗin ta PNDS tarayya da Bana Ibrahim da ke wakiltar 'yan adawa. Masu fafata za su dubi baya a zaben da ya gabata domin su auna yadda zabe na gaba zai wakana. Amma dai bari mu tashi daga inda muka ja burki a shirin da ya gabata game da rawar da kudaden da kasashen Turai suke sakawa a cikin harkokin zaben jamhuriyar Niger din suke da tasiri wajen juya akalar su harkokin siyasar wannan kasa din.
Ya kusanta cewa kamar duk take-taken ku dan dai masu hannu da su ne su rike kudin su ne game da zabukan da ke tafe.
Dazu ya ce zaɓuɓɓukan da aka yi na 2016 ya ce su sun kasa kuɗin.
Kware.
To yau ba ku da kuɗi.
Wanda ke nuna ba su da kuɗin.
Abin da ke nuni ya sani mana shi. Yau kaka lokaci kana hita ba ka san me yau ta yi tauri.
Don saboda ba mu shirye kiɗe-kiɗe cikin kuɗi muna rawa.
Ina zuwa babu kuɗi.
Kamar yadda suke
yi. Yau ba su da kuɗi. In a lokacin nan sun sa kuɗinsu sun kai zaɓe yau ba su da shi. Ya sani
akwai su
babu kudi yau abin da nake so yau ne tarayya ko ince masu rinjaye suke tuno sun ka tuna da cewa akwai incin kasan kasanmu na da inci
akwai garante ko da yaushe
lokacin da kun ka kirawo abun ga Faransa, Amerika da Abjamus da Italia sun ka zo sun ka kafa base militaire ba ma tare da an kai wannan abun zancen nan an kai shi assembly majalisar dokoki ba yau za a ce mun inci bayan da kun ka dauki dukiyar kasar mu kun ka sa hannu kamfanoni kaman so Areva wanda ba su ba mu komai ciki bayan da petrol non patent da mun an ka kirkiro tanje samu an ka kirkiro kasar ga kun ka dauke shi yau ba mu ma san bai ina man petrol kin ke zuwa ku za ka kawo zancen inci kasar ga kuna da dai abinda kuke nuhi ku yana nan kumshe da abun kun sashi wani wuri kun boye amma abinda muke son ku gane cewa kasar gaba ta ku ci ta mu ce mu duka ana son a kawo zancen zaben da za a yi gaba ba ku iya ku kadai ku je ku yi zabe
to ai dan haka aka kira
yau 2016 kun yi shi kun ka gani abun ba cikin demokradiya wannan bai da ba abubuwan ne dake birge mutane 92.4% wannan tun lokacin Russia tana abun ga Union Soviétique Communiste ne ake samu wannan risk lokacin da kuke adawa kuna adawa ai kun yi shekara 10 kuna adawa ko kahin mulkin ga lokacin nan eske wanda ke da rinjaye lokacin nan in sun ka aikata abun da kuke yi yau da ina kuke
sai
demokradiya demokradiya na ɗan ƙasa ne ba ku iya wani gungu guda bai iya cewa kame
a wannan lokaci
kuma ya mulkishe wancan
gungu abin da kuka aikata a wannan lokaci bana sai shaidu shi
bari ba shi misali guda
babu misali ko
bayan zaben 2004 wanga Sanusi da ku an kama shi feji Madugun ɗan adawa lokacin nan shine yau Isuhu Muhammadu ya kirawo abun da mai ace taro gaban majalisa majalisan dokoki gaga can sun ka tashi an ka je feji an ka buɗe feji an ka dauki Sanusi an ka huddo shi da feji
to
yanka mai lokacin nan
me an kama shi kama shi an ka
an kama Muhammadu Isuhu
a wannan lokaci wannan rana ba a kama shi mai an kama shi da bayan
yau sai
saurari kace ida kura ta mance mai akuya ba ta mance ba
yaka ina
to abinda zamu da magana mai amfani shine anan
to ka gani ko
zabe ne an kasa ne ka gani ko bana ka kawo misalin cewa wato 90 kashi 92 da wannan mutumin ne da aka she zagaye na farko ai mu bukata mu shine gamma ai zagaye na biyu mazaba masu zabe an kasa basu ba mu basu biya bukatar mu ba ka gani ko da basu biya bukatar mu ba muka dawo aka kira zabe na biyu muka hiddo kudi cikin aljihun gwamnati aka zo aka zabe kuma zan tabbata ma da cewa kasar Niger ba mata kalubalanci ko gobe in bukata ta zo ta zabe sai an yi shi kuma da kudin kasa za a yi shi abin in kana magana ka zan yi shi da hikima
to
shin bana kun kira mutane kun ci gasu hito
to sai hito ba
gasu zabe a saurari
ai ba su hito ba kowa sai da nan
a
abinda an kai bai huta ba 11 bisa kan 100 da su
ba saurari
dawo muke yamai
ba ko ina dai kuke
ai ba ho wata kasa ce ba hankali
ba nan ba yamai ba iyakan Niger kenan
yamai
ba iyakan Niger
ba to ba ai ba tawo ma ba ai ba
wannan baka zo da so baka zo tawo baka zo abin nan yamai kake yamai ka gani
to kuma babu da mutane ne
kuma ko yamai
babu da mutane
ko yamai ake zabe don haka bari mu faɗa maka cewa mutane waɗanda kuka ce ma ga su hito
ba su hito ba
so kaga cewa ku din ba abin da kuke nema ga kasar ga sai ka zam taroshe ta zam kan mali kuna siyasa ta zo bas mutane suka ce a ba za su yi raba so kai to suka yi zabe su dan saboda ba kai wani ai kasa
ba wanda ya zabe
ba kai wani ai kasa ba shugaba lokacin da mutane suka
kalilan mutane kalilan suka yi zabe
kaga namu waɗanda suka yi bote premature kwansu da kwalkwata suka hito
wai abumuni mutane a wani zan kasar ga muna cikin lokacin da aka yi zaɓe
ina cikin tani ina cikin
mutane daji suke zuwa su zama su buɗe abun ga akwatin zaɓe
kaji kuma wata kaji wata almara
yanzu za mu rufe wannan babin na sai NDP
mu abinda kuka faɗa kamar yadda kuke faɗa bisa ga rariya da wanda kuke faɗa bisa ga kafofin watsa labarai duka wannan ba su dame mu ba mu kasa muke ma aiki
kuma
za a diba abinda mun kai cikin makarantu abinda mun kai cikin kiwon lafiya
yanzu ku da Allah yau ba ku da
yau
da Allah ba ku jin kunya kuna kawo ba ku jin kunya kuna kawo zancan lakon wannan kasa ga
adibi
yamai
ba mu kawo
yanzu ku hanyar da nabi nyame nyala hanyar da kun ka ce ma nyame nyala
banci nyame nyala hanya kilometer nawa aka ci
wani wata
to nyame nyala minister
waga hanya da an kai ta gudal ba hukunku kai ta ba
minister da
nyame nyala lokacin da luji bo an ka samu
minister nyame nyala minister wanda nyame nyala Abdul Karim sunan shi Abdul Karim sunan shi dan lumana ne abokin ka ne
da kai mi
wanda yayi hanya ga ta yayi tanya mai nan yala
kasan abun da bambancin ku ina zuwa
kai kika kawo mana magana
bambancin yanan yala kasan bambancin ku da mu ina zuwa bambancin ku da mu
misali can daban
lokacin da Abdul Karim yake minista
babu wani hanya
ai kowa ya ce da an kira wa ta
assembly babu wani hanya
minister president kin assembly lokacin nan shine shugaban
party to ga kira mai ce ina assembly
akwai to akwai ai kana nan
me yace
baka ji ina zuwa kaji kalamin da yayi mai
na ji yau
to ko abin da
ku
wai bambancin ku da mu
kalamin banza
shine ku naku
kalamin banza ne tunda bai hana shi bannan ba
haka suke cewa
kalamin banza ne tunda bai hana shi bannan ba amma mu hanyoyi wanda mun kai wanda ministocin mu suka yi
wanga
hukunci bai yi wannan
to yanzu shi kenan sai mu tambaye wannan ba yanzu ina aka kwana game da shirye-shiryen zaben bana ina aka kwana game da zaben kananan hukumomi
kuma da la to maganar zaben nan na kananan hukumomi za ta mamaye shirin mu na gaba wanda har ila yau zai tunkari magana yadda za a yi da batun Hamma Ahmadu ta yaya mutum zai jagorancin adawa har da neman tsayawa takarar shugaban kasa yayin da yake zaune a wajen kasar kuma wacce yake son ya jagorance ta ko kuma shugabance ta bari mu yi godiya ga bakin mu Abdul Mumin Usman da Bana Ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi wanda ya shirya ya gudanar da muhawara din daga can yamai kuma ya kuma na ita anan muka kawo muku a madadin su duka nini Ali Mustafa Sakwato a Washington DC
to a gaida da malamai yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumul ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
a jiya litinin hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi wanda ƴan adawa suka kaurarewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100 sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar Alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajistar zabe su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati Amurka ta alƙawarin kashe kuɗaɗe har zuwa dala miliyan 60 domin taimaka yaƙi da ta'addanci a ƙasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson wanda shine ya sanar da taimakon ya ce Amurka za ta taimaka rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin Sahel su biyar da aka hada a farkon shekarar nan wanda suka hada da hadakar sojojin Burkina Faso da Chad da Mali da Mauritania da kuma Niger. A taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya akan kungiyar haɗin gwiwa ƙasashen yankin Sahel Jelitin Jakadiya Amurka Nikki Haley ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne akan dangantakar diplomasiya kuma dole sai ƴan majalisar dokokin Amurka sun amince kafin a bayar da shi. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka na musamman sun kama wani ɗan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka yi na shekara ta 2012 akan karamin ofishin jakadancin Amurka a Benghazi da ke ƙasar Libya. Trump ya ce shi ne ya bayar da izinin wani aiki da aka kai ga cafke mutumin nan mai suna Mustapha Al-Imam a birnin Misrata da ke arewacin Libya. Ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan wannan al'amarin amma dai an ce shi Al-Imam yana hannun sojojin Amurka kuma ana kan hanyar kawo shi Amurka don ya fuskanci shari'a. A jiya litinin fada shugaban Amurka ta White House ta nisanta shugaba Donald Trump da tuhumar da mai bincike na musamman Robert Mueller yake yi wa tsaffin ƴan kwamitin campaign ɗin Trump su biyu akan alaƙarsa da ƙasar Rasha da ake zargi da katse London a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a shekarar ta gabata. Mutanen biyu da ake tuhuma tsohon shugaban campaign ɗin Trump Paul Manafort da kuma abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gate an bayyana laifuka 12 ake tuhumarsa da su da aikatawa a jiya litinin da suka hada da batar da sauran kuɗaɗen haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifuka.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal wanda ya tayani da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Mr. John Ellison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.